Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da sake saduwa da kai, a cikin ke da farin ciki domin na ba da gaskiya za mu yi tarayya tare. A shiri na yau, ‘yar uwa Jack Kande don Juma tana shirye domin yaranka, sai ka nemo su duk inda suke su zo kusa da akwatin rediyo domin su samu ginuwa a ruhaniya. A shirin kuma Pastor Solomon K. Boyi da Pastor Audu su ma za su tallafa. A yi ƙoƙari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa.
Kaina barkamu da wannan yamma, ina fata muna kusa domin jin wannan labari da nake da shi zuwa gare ku a yau. Shekarun baya an yi wani mutum mai suna Nuhu. Wannan mutum yana biyayya da Allah. Wata rana Allah ya umarci Nuhu cewa za a yi ruwa mai girma sosai, ruwan kuwa zai rufe duk sandarariyar ƙasa. Allah ya umarci Nuhu ya gyara babban jirgi saboda ya shiga da shi da iyalansa da dukkan wanda ya yadda. Sai Nuhu ya faɗa ma maƙotansa da dukkan mutane game da babban ruwan tufana mai zuwa. Mutane fa sun ƙi jin maganar Nuhu, domin su ba su taɓa ganin ruwan sama ba, sai raɓa ne kawai. Suka kasance da shakka, suka yi ta wa Nuhu dariya, suka yi masa ba'a. Mutane sun ci gaba da aika zunubi, amma Nuhu dai ya ci gaba da gyaran jirginsa. Ya faɗa wa ‘ya’yansa majiya ƙarfi su zo su gyara wannan babban jirgi tare da shi. Sun yi wannan aiki kuwa na tsawon shekara 120. Allah fa ya faɗi ma Nuhu cewa lokaci ya kai da za su shiga cikin wannan jirgi. Haka kuwa ya zama, suka shiga cikin jirgin da su da dabbobi kamar yadda Allah ya umarce shi. Dabbobin suka yi layi, su malan zaki, su malan giwa, su malan zomo. Dabbobi kala-kala, masu tsafta da mara tsafta. dabbobi masu tsafta yace su dibi bakwai bakwai tsuntsaye iri iri suka shiga cikin jirgin Nuhu kuwa da dukan yaransa guda uku da matayensu dukansu su takwas suka shiga jirgin sai Allah ya aiki mala'ika ya zo ya rufe kofar jirgin kwana bakwai ya shige babu ruwa suna cikin jirgi sai rana ta takwas din aka hada hadari hadari ya fara haduwa aka yi ta walkiya aka yi ta tsawa Allah ya sako ruwan sama sosai mutane fa basu taba ganin irin wannan ruwan ba ruwa yayi ta yi har ya rufe dukan gidaje mutanen fa suka je wurin Nuhu suka kwankwasa kofar jirgin suna cewa ka bude mana mun yadda za mu kaunaci Yesu yanzu amma ina lokaci ya wuce Nuhu da yaransa suna cikin jirgi yace musu ba za su iya bude kofan jirgin nan ba domin kuwa Allah ya riga ya rufe ba shine ya rufe kofar jirgin ba lokaci ya riga ya kure musu babu daman bude kofan mutane suka yi ta kuka da ihu aka yi ta yin ruwa har tsawon kwana 40 da yini 40 babu tsayawa Nuhu da iyalansa suna cikin jirgi da dukan dabbobin Allah kuwa yayi ta kulawa da su da jirgin dare da rana jirgin bai nitse ba yana ta lilo a saman ruwa Nuhu da dukan iyalansa da dukan dabbobi sun kasance a cikin jirgin har ranar da Allah ya bude kofar jirgin ya umurce su su fito sa'ilin da suka fito ruwan ya kare sai sun kasance da farin ciki domin sun sake ganin sandarariyar kasa kuma ubangiji kuwa bai mance da Nuhu ba da iyalansa da dukan mai rai da ke cikin jirgin nan mala'iku sun kasance suna kulawa da su Nuhu da iyalansa suka mika hadaya ta godiya ga Allah sun kasance da farin ciki kuma muna bukata mu nuna godiyar mu ga Ubangiji a duk lokacin da yayi abun ban al'ajabi musamman zuwa gare mu a kowane lokaci bari mu gode masa domin ababa wanda yake yi mana cikin rayuwar mu ta wurin yin wannan godiya zai kara mana Allah ya taimake mu
akwai ta shan da ke kawo da damuwar kowa ko ciwo ne kana da shi ko rayuwanka ne bai dace ba ko kana da damuwa da iyalinka sai ka kasa kuje ka ji
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa mai sauraro sai mun gan sakonka wannan fili zamu bawa dan uwa Gideon Beatrice da wakar sa bayan nan Pastor Solomon Kebo yi zai biyo baya da fili na sujada. Mai sauraro a bi mu a hankali.
Ga kogin ruwan rain wannan Yesu ya bude duk wanda ke jin kishi bar shi zo don ya sha ga kogin ruwan rain wanda Yesu ya bude duk wanda ke jin kishi bar shi zo don ya sha
sauraro barkamu da sake saduwa a wannan lokaci na sujaida sunana Pastor Solomon Kiboyi zamu yi karatu a cikin litafin Yakub sura 5 ayat 7 da 8 ku yi hankuri fa ya uwa har zuwa Ubangiji duba mai gona yakan jira amfanin kasa mai tamani yana hankuri da shi har ya sami ruwa na fari da na baya ku kuma sai ku yi hankuri sai da zuciyarku gama zuwan Ubangiji ya kusa ku kuma sai ku yi hankuri ku sai da zukatanku gama zuwan Ubangiji ya kusa a wannan lokaci zamu dubi kai wanda yake cewa ruwan baya bar mu yi addu'a Ubangijin Yesu ka taimake mu a wannan lokaci domin mu gane kalmarka mu kuma sa shi a cikin zuciyarmu mu yi amfani da shi kuma domin samun raina har abada amen ruwan baya menene ruwan baya Ruwan baya ita ce wanda ina gyara amfanin gona yakan sa amfanin gona yayi da kyau idan ka samu ruwan fari kayi noma ka samu ruwan fari amma amfanin ka bai samu ruwa na karshe ba dan uwana gonanka ba zai taba yin kyau ba idan ma ka nemi shinkafa ne idan shinkafa ka bai samu ruwan baya ba shinkafan nan ba ya kai yi kwaya ba ba ka kan samu buna da ya kamata ka samu a wannan gonan ba idan ma masara ne ka noma shi ma yana bukatar ruwan baya babu abun da yau zaka noma wanda ba zaka samu ruwan baya ba shi yasa littafi Yakub yana cewa kaman mu masu addini kaman mu masu bi wanda muna sauraron zuwan Yesu na biyu wanda muna saro muna jiran zuwan Yesu sai ya ce mu yi hankuri fa yan uwa har zuwa Ubangiji, duba mai gona yakan jira amfanin kasa mai tamani, yana hanku da shi har ya samu ruwa na fari da na baya. Ba wanda ya taba yanka masaransa tun ma bai bushe ba, tun ma bai yi kwaya ba. Ba wanda ya taba yanka shinkafan shi tun bai yi kwaya ba. Kowa yake yi hakuri ne komin fataranka yaya, komin rashin lafiya yaya, ba za ka taba yanka shinkafanka ka kawo kasuwa ka sayar wai duka je ka biya kudin asibiti da shi ba. Komin yaya kana neman kudi, ka kasa in za ka samu kudi, ka bi ka tambayi bashi, ba za ka taba zuwa wai domin ranka ya bace ka zo ka yi girbi masaranka ka kai kasuwa ka je ka sayar wai domin ka samu abin bukata ba. Kaka yi hankuri domin sai amfanin gonarka ya nuna. Amfanin gonarka kuma ba zai taba nuna ba sai ya samu ruwan baya. Ruwan baya ne yakan sa masara ya yi kwaya, ruwan baya ne yakan sa shinkafa ya yi kwaya, ruwan baya ne yakan sa alkama ya yi kwaya. Komai a duniyar nan da kana gani ana kiran shi abinci, in babu ruwan baya lallai ba zai taba yiwuwa ba. Yan uwana, ruwan bayan nan wanda nake so ka gane mai sauraro shi ne Ruhu mai tsarki. Idan ba ka da Ruhu mai tsarki wanda zai taimake ka domin ka saya daram har zuwan Yesu ba, Ruhu mai tsarki zai taimake ka ka saya daram domin ka rabu da jarabobi ba. Dan uwana, ba za ka taba yin nasara cikin duniyar nan ba. Ruhu mai tsarki ya samu jire da cikin jaraba. Domin littafin Korinta ta fari sura 10 ta farka ta 31 har zuwa 33 ya koya mana ababa da yawa, ya nuna mana cewa Yesu yana kaunar mu. Domin ba zan taba yadda wata jaraba ta same mu ba, amma a ta wurin jaraban za a mana hanyar tsira. Shi yasa a cikin littafin Romawa sura 8 ayan sa na 33 ya ce, wa za ya sa illa ga zababu na Allah, Allah ne ke baratasuwa. Wa za ya kayas Kristi Yesu ya mutu kuwa har ya tashi daga matattu, yana hannun dama na Allah, yana yin roko kuma sabili da mu. Wa za ya raba mu da kaunar Kristi, ko kunci, ko radadi, ko sanani, ko yunwa, ko hutanci, ko hatsari, ko takobi? Ba wani abun da zai raba mu da kaunar Yesu. Yunwa ne zai sa ka rabu da kaunar Yesu? Wani irin wahala ne dan uwana zai raba ka da Yesu? Ba ka da wani dalilin wahala da zai raba ka da Yesu, domin alkawalin domin ka ne domina. Wa za ya sa illa ga zababu, wane ne zai sa illa ga zababu na Allah? Shaitan ne ko wane ne? Kariyan shaitan in Yesu ya riga ya hatimce ka, ba zai taba yin nasara da kai ba. Ka tuna da Musa a cikin littafin Yahuda, ka duba aya na 9 nan, wanda Musa ya mutu shaitan ya zasiya a kabarinsa yana cewa nashi ne, amma malaikan Allah ya zo ya kori shaitan. Idan Ubangiji ya riga ya sa hatimi a kanka, dan Yesu ya riga ya gafarta zunubanka, shaitan ba zai taba zuwa kusa da kai ba. Wa za ya kayas, babu wanda zai yi wani dabara domin ya kashe ka domin ya raba ka da kaunar Yesu. Wa za ya raba mu da kaunar Kristi? Menene? Kudi ne? Matanka ne? Yaranka ne? Mijinki ne? Menene abun duniya ne zai raba ki da Yesu? Menene zai hana ki karɓar ruwan bayan nan? Menene zai hana ki karɓar ruwan bayan nan? Me zai hana ka domin ka samu ruwan bayan zai shirya ka domin samun rai na har abada? Akwai wani abu a wannan duniya gaba daya da ya isa ya hana ka samun ruwan baya? Ni ina cewa babu wani abu a wannan duniya da zai iya hana ka samun ruwan baya, zai hana ki samun ruwan baya a wannan duniya, babu da shi. Amma Yesu yana shirye, Yesu yana shirye ya cika ki da Ruhu mai tsarki idan kin ba da kanki. Ya cika ka da Ruhu mai tsarki kamar da murga mu yi magana a cikin Korinta ta fara na sura 10 aya 13. Babu wata jaraba ta same ku sai irin da mutum ya yi jimrewa, amma Allah mai aminci ne da ba za ya bari a yi muku jaraba wanda ta fi karfinku ba, amma tare da jaraba za a yi muku hanyar tsira da za ku iya jimrewa. Wannan ita ce alkawarin da Allah ya yi domina dominka. Babu wata jaraba za ta same ka, babu wata jaraba za ta same ni, babu wani abun da zai sa ni in bar maganar Allah. Amma Yesu shi ne kadai zai taimake ni, ta wurin jarabobin nan ne zan gyara rayuwana domin samun Yesu, domin samun rai na har abada. Dan uwana, menene damuwanka? Kana gani kamar zunubanka sun yawa Yesu ba zai karbe ka ba? Kana gani Yesu ba zai baka karfi za ka samu Ruhu mai tsarki da zai baka karfi ka yi tsaya da dabarun shaitan a wannan kwanaki na karshe ba? Ka samu ruwan baya ba? haba ruwan baya naka ne fa Yesu ya riga shi ruwan baya domin ka ya shi ruwan baya domin na idan wannan shine kudirin ka in wannan shine kudirin ki zaka yi kokari domin ka samu ruwan baya da zai taimake ka jibri a cikin dukkan jarbobi da shetan yake maka kamar da Yesu yayi nasara kai ma zaka yi nasara babu mutum da zai nasara in ba wanda ya zo wajen Yesu ba in wannan shine shirin ka ka so ka da kanka mu yi addu'a ya ubangiji Allah ka taimake mu yi nasara cikin wannan duniya cikin jarabobin da muke samu wanda zai hana mu samun ruwan baya shine ruhu mai tsarki wanda zai taimake mu sai daram a cikin hanyar Kristi wanda zai hana mu samun rain har abada ubangiji ka raba mu da shi duka domin Yesu shine mai ceton mu amen
masu iya magana sun ce hankali yake gani ba ido bane wannan gaskiya ne Nasara da mutum yake samu a rayuwa ba da ido ake ganinta ba amma da hankali ake ganinta da kuma tunani ake ganinta wata ci gaba ta rayuwa in ka lura ba da ido ake ganinta ba amma da hankali ake ganinta wannan magana da nake yi ina so inana ta muhimmancin hakuri ne a duk harkar da zaka yi ta rayuwa idan ko kana da hakuri to duk girma da kake so ka samu duk nasarar da kake so ka samu za ta kasance da tushe Duk wani abu da ka taba ganin an yi shi a wannan duniyar wannan abin ya dauki lokaci kanan a kammala shi sa'annan nasarar da zaka gani an samu ba ranan aka kafa tushen wannan nasarar ba idan muka lura da rayuwarmu a yau mutane da yawa suna son a sha yanzu magani kuma yanzu a rayuwa ba haka take ba tana buƙatar hakuri ai idan kana son a sha yanzu ai magani yanzu to zaka tarar cewa wani lokaci akan je a fada a cikin hatsari ko kuma rayuwa mara kyau duk abin da ka gani mutum yayi nasara a kansa a yau ya dade yana shirin sa akwai labarin mutanen China sun shahara sosai a wajen noman itacen gora wato irin gorar su idan ka shuka ta ba ta tsira sai bayan shekaru 5 amma zaka ga manomi ya je ya dukufa yana ban ruwa yana sa taki yana gyara gurin shekaru 5 ba zaka taba ganin gorar nan ta kunno kai ba amma bayan shekaru 5 idan ta kunno kai tsakanin wata 6 ta kan yi girma kamar kafa 90 wato wanda ya ga gorar nan ta tsiro yakan dauka kai wannan gora ta tsiro ta yi girma nan da nan ba haka bane ta dauki shekaru 5 tana girma amma a can karkashin kasa sai wayoyinta kuma suna samun tushe mai kyau Shi gaban rayuwa da kake gani ba za ka iya ganinta da ido ba da hankali ake ganinta idan ka ga jariri yau da aka haife shi wata rana zai zama mutum amma idan ka lura ba ka iya gane lokacin da yake girma za ka wayi gari ne ka ga cewa ya zama mutum duk irin da ka shuka a cikin ƙasa yakan tsira idan aka gyara gurin idan kuma komai ya daidaita saboda haka kada ka yadda tunani da kake da shi na samun ci gaba a cikin rayuwarka ya kasance mara kyau A'a, kada ka ga cewa kuma domin baka samun yadda kake so ka ga cewa baka yi nasara ba ba haka bane idan ka kasance da tunani da kuduri mai kyau ba da dadewa ba za ka ga nasara wannan kudurin ai wanda ya kai iri gona ya je shuka hankalinsa ne yayi hangan gaba yake cewa wannan iri da nake gani da ido na a yau hankali na ya nuna min cewa bayan watanni kalilan ko kuma shekaru kaza zan samu amfani daga cikin sa Shi yasa idan mutun ya shuka iri yake hakuri saboda haka kada ka karaya a yau kada ka kasa amfani da kuduri da kake da shi domin ba da dadewa ba zaka samu nasara wannan shawara ta fito ne daga bakin Malam Abu Dawaki
iya abinda ya sauka kenan a shirin na yau godiya zuwa gare ka mai sauraro da kasancewa tare da mu Na ba da gaskiya ka samu karfafawa da kuma ginuwa ta dalilin sauraron shiri na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com ga wadanda kuma za su so su tura mana a Facebook adireshin Facebook namu shine awr sashin hausa AWR sashen Hausa. Muna sa idon samun sakon mai sauraro. Ina maka godiya kuma da iya kokari da kake yi domin a gaci yan uwa da abokan arziki domin su ma su samu karfafa da kake samu. Yara wadda sun kasance tare da mu a shiri na yau muna ce muku mun gode. A madidina da abokan aiki na anan ina kuma godiya zuwa ga wadanda sun tallafa a shirin kamar shi Pastor Audu, Pastor Solomon K. Boyi da kuma ƴar uwa Kande Jack Danjuma. Ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro yayi ɗan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma wadanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.